Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 26 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana karfe 12 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yayin da yake wa ƴan ƙasar barka da bikin Kirsimeti ya buƙaci dukkan ƴan tada ƙayar baya da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa. An hanzarta ficewa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu daga dandalin jawabai a wani gangamin yaƙin neman zaɓe bayan da aka harba wata roka daga zirin Gaza. Sannan kuma dakarun gwamnatin Siriya da ke da kariyar jiragen yaƙin Rasha sun kutsa a garin da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawaye a gundumar Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji martanin da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malam yayi akan sakin Samba da Suki. A Najeriya kuma mabiya addinin Kirista sun bayyana yadda suka gudanar da bikin Kirsimeti.
To gaskiya mun yi Christmas a cikin koshin lafiya, gaskiya wannan Christmas din ta yi armashi.
Sannan muna kuma tafe da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana bukukuwan Kirsimeti lafiya. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan tada ƙayar baya da masu fashi da makami da masu satar jama'a har ma da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa. A yayin da yake taya ɗaukacin 'yan Najeriya murnar bikin Kirsimeti, shugaba Buhari ya buƙaci 'yan ƙasar da su ƙaunaci junansu domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Buhari ya bayyana saƙon ne ta bakin kakakinsa Garba Shehu wanda ya zanta da wakilin sashen Hausa Alfonso Okorugwe.
Bayan ya yi murna ga kirista da duk al'ummar Najeriya a wannan biki da ya zo, shugaba Muhammadu Buhari kira ya yi na a yi kwaikwayo da irin kyakkyawan hali na Isa alaihissalam. Ta nuna soyayya da ƙaunar juna da kyauta da yin alheri ga wanda yake kusa da shi da wanda yake. Shugaba Buhari ya ce ai koyi da wayannan kyakkyawan hali, kuma sannan duk wani wanda yake son fitina, ƴan ta'adda ne, masu kada tattalin arzikin Najeriya ne, ƴan fashi da makami ne, masu satar mutane ne, yana kira da su haƙuri su zauna lafiya da sauran al'umma. Idan kuma ba su yi haka ba, yace da ɗan tsaro a shirye suke, za a fita da kesu kuma sai an ga bayansu. Sannan shugaba Muhammadu Buhari ya yi fata cewa yadda ya yi alkawari a wannan san da ya gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara 2020, yana fata cewa Allah zai kawo yalwa da arziki da cigaba da zaman lafiya a ƙasa.
Reverend Dr. Zakaria Sanjumi shi ne babban sakataren sakatariyar tsarikar Katolika ta ƙasa, kuma ya bayyana cewa Kirsimeti lokaci ne na sulhu.
Muna murna sabida haihuwar Yesu Almasihu. Muna tunawa da alherin da Allah Ubangiji ya yi ma ɗan Adam, da ya kawo mana ceto, ya kawo mana sulhu. Mu sekretariya na Nigeria na Katolika, muna magana ga duka 'yan Nigeria akan cewa lokaci ne kuma wanda za mu yi tunani kwarai da gaske domin mu kawo sulhu a tsakaninmu, mu yi zaman lafiya, a cire mugunta. Sai dai aikin sulhu aikin salama ga kowane mutum da kuma zumunci.
An hanzarta ficewa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a dandalin jawabai a wani gangamin yaƙin neman zaɓe a birnin gabar teku na Ashkelon da ke kudancin ƙasar ta Isra'ila bayan da aka harba wata roka daga zirin Gaza da yammacin jiya Laraba. Na'urar garkuwa daga manyan makamai ta tare roka ɗaya da aka harbo daga Gaza, a cewar rundunar sojin Isra'ila. An kai Netanyahu da matarsa a wata maɓoya da ke kusa yayin da rokar ke ƙara. Daga bisani ya koma domin yadda jawabin kansa a gangamin shugaban na Isra'ila yana yakin neman zabe ne gabanin zaben fitar da goni a yau Alhamis inda zai fafata da daddaden abokin adawar sa Gideon Sa a shugabancin jam'iyyar Likud haka kuma yana fuskantar zabe na uku shekara daya bayan mako wato bayan sakamakon zaben watannin Afrilu da Satumba sun nuna zai sake gwabzawa da Benny Gantz a yayin da a cikin su ba wanda ya same su sun kurkun da zai kafa gwamnati. Yan kasar Chile da dama sun rasa muhallin su a ranar Kirsimeti bayan da wata gobara ta ratso daga makwabta a birnin Valparaiso ta kuma lalata gidaje fiye da 150. Jiragen sama masu saukar ungulu sun yi ta zuba ruwa a tsaunukan Rockyot da kuma San Rock a kokarin dakile sauran harsasan wutar da ta soma tun a jajibirin ranar Kirsimeti. Hukumomi na zargin an cinna wutar ne da gangan. Ba mu tabbatar ba amma alamu na nuna cewa da gangan aka cinna wutar a jiya kuma ta fara ne a wurin da yake kusa da gidajen jama'a, inji Ezio Pasadore, shugaban hukumar agajin gaggawa ta Valparaiso. Ba sami rahoton rasa rai a gobarar ba, sai dai shedun gani da ido sun ce mafi yawan iyalai sun rasa dukkan kayayyakin su cike har da dabbobi a kokarin gudun tsira a tsakiyar hada-hadar jajibirin Kirsimeti. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun gwamnatin Siriya da ke da kariyar jiragen yakin Rasha sun kutsa a garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar Idlib da ke arewa maso yamma a cewar wasu majiyoyi. Lugudan wutar da ake yi wa garin na Maret al-Numan a kudancin Idlib ya yi sanadiyar kwararar fararen hula zuwa wasu yankunan kan iyakar Siriya da Turkiya domin neman mafaka kamar yadda wata kungiyar sanya ido akan yaƙi tarwaito a jiya Laraba. Kungiyar ta sanya ido akan haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da masu bincike a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ta ce biyo bayan gwabza ƙazamin faɗa a yankin, dakarun gwamnatin Siriya sun karɓi ikon garuruwa da dama a yankin tare da kashe gwammai mutane da kuma cilasta wasu dubbai ficewa daga gidajensu. Rami Abdulrahman, daraktan hukumar ta sanya ido, ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar miƙa garin ga sojojin Turkiya da Rasha da nan da 'yan kwanaki ko kuma sa'o'i, inda ya ƙara da cewa 'yan tawaye ba za su iya ci gaba da yaƙin ba. A ƙarshe, masu zanga-zanga a Iraki na jaddada yakin amincewar su da mutum na baya-bayan nan da aka bayar domin mukamin Prime Minister, suna cewa ba za su lamincewa duk wani ranki-rankin ɗan siyasa ba. Wani gungun 'yan majalisar dokoki sun zaɓo gwamnan Basra Asad El-Idani, suka miƙa sunansa ga shugaban ƙasa. Gungun Bina na da'awar su ne rukuni mafi yawa a majalisa da kundin tsarin mulki ya baiwa damar bada sabon shugaban gwamnati. To sai dai kotun kolin Iraki kawo yanzu bata bayyana wani rukuni ne yafi yawan kujeru a majalisar dokokin ba, domin 'yan majalisa da dama sun canja sheka a 'yan kwanan nan. Majalisar dokokin ta kasa cimma wa'adi biyu na samar da Prime Minister sakamakon rikicin siyasa.
A gaida Murtala Faruku sanin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Ministan Shari'a a Najeriya Abubakar Malami ya musanta rahotanni da ke cewa bisa da kulle ne gwamnatin Buhari take wa tsohon mai bawa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan shawara akan harkar tsaro Kanal Samba da Suki, wanda ya shafa kusan shekaru huɗu a tsare a hannun hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS, duk da hukuncin da kotu ta yanke na bada umarnin sakin shi. A cikin hirarsu da Yusuf Aliyu Harande, ministan Shari'a ya ce zaton an tsare da Suki a matsayin ramuwar gayya don ya kulla Buhari bayan juyin mulkin soji shaci faɗi ne kawai.
Idan dai har kana magana a cikin wannan yanayi, abin da zaka tambaya wanda kuma zaka nemi ansa akan shi shine shin akwai ainihin zargi mai ƙarfi na aikata laifi ko babu? Saboda idan dai har akwai zargi mai ƙarfi na aikata laifi wanda ya yi wajaba a dibahasin shi ta hukumar shari'a, to magana kulli bata taso ba balle bita da kulli. Saboda magana shine na zargin aikata laifi, akwai zargi ne ce mai ƙarfi ne ta aikata laifi kuma ya wajaba a dibahasin. Idan da babu maganar zargi, babu kuma ƙarfafar sa, babu to lokacin ne maganar kulli ke tasowa da kuma abin da ya danganci mu'amala wanda ta danganci bita da kulli. Amma idan zargi ya tabbata, kuma zargi ƙarfafaffe ne, kuma an gabatar suwa a gaban kotu domin bin bahasi, to ai magana kulli ba ta taso ba balle bai ta da kullin
in kana magana zargi ai akwai da dama waɗanda ake zargin su amma kuma ba a gurfanar da su ba waɗanda su ma akwai hujjoji da suke nuna cewar zargin nasu suna da ƙarfi amma kuma ba a yi musu ba sai akan san ba da sulki wannan ya ƙara tabbatar da wancan magana zargi da mutane ke yi kenan
kamar suwa
da suke cewar ai Buhari ya kullace
kamar suwa ne yake da zargi mai ƙarfi ya tabbata a gare su ga taka fahimta waɗanda ba a ga gurfanar su a gaban kotu
eh akwai mutane da dama waɗanda aka zarge su a gwamnatin Goodluck
misali su sai imam misali ba ne ma bayani akan kaddartawa amma ina ma magana akan hakikani idan ka gabatar da bayyanannen zargi wani ana zargin shi zargi ya karfafa a dauki mataki ba sai in ga ya ma cewa a ba haka bane ko haka ne
to a minista ai kaga kamar duk wannan abu ne wanda ya shafi ma'aikatarka wanda duk kun san waɗanda ake zargi a gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin Goodluck Jonathan da ake tuhuma su kaga kafi ni masaniya da su waɗannan mutanen a baki da
haka wannan labari ba na cewa akwai wasu waɗanda suka kai ne ke kidin ka kake rawarka kai ka yanke hukunci akwai su nace ka bani labarin su domin in baka hukunci
a na ba
ta matsayi akan wanda dangane
a ɗan watannin baya tun kama wannan gwamnatin ta ku akwai mutane da aka gurfana a gaban kotu aka bada kuma bailin su idan zan lissafo maka zan kawo maka akwai Tahir Dalhaj Bafara tsohon gwamnan jihar Sokoto zan kawo maka akwai Yuguda tsohon ministan kudi da dai makamantan su akwai su da dama an bada bailin su amma me yasa shi san ba da suke ba bada bailin nashi ba
to shi ma an bada bailin shi yau da lokaci yana bada bailin su ma kuma an gurfanar da su a gaban kotu kamar da aka gurfanar da shi saboda haka maganar da ta danganci bita da kulli a cikin wannan yanayi dogaro ga misali wanda ya dangace su ba ta taso ba domin sun yi tarayya da shi da su na abin da ya danganci gurfana a gaban kotu sun kuma yi tarayya ta samun fa'ida wadda ta danganci beli a lokacin da bukata fa'idantuwa da beli din ta kama
kai rahotanni kuma da ke nuna cewar idan yanzu kun ji kanshi sama da suki da shawara kun sake su me yasa ba ku ji kan alzazzaki ba shi kuma
to ya kamata ka bambanta tsakanin tsaki da tsakuwa shari'o'i da ke da nasaba da ainihin zargi na gwamnatin tarayya wato saba ma dokokin na gwamnatin tarayya daban suke da shari'o'in da ke da wanzuwa a mataki na jiha to da idan ka dibi shari'ar da ta danganci sama da suki da wadda ta danganci shawara shari'o'i ne ke bance waɗanda ainihin gwamnatin tarayya waɗanda suka danganci saba ma dokoki na ƙasa ba na jiha ba mu'amalar da ke da nasaba da abin da ya danganci alzazzaki mu'amala ce ita kuma wadda ta danganci saba ma dokoki na jiha saboda haka shi ya bambanta tsaki da tsakuwa shari'o'in da ke da nasaba da gwamnatin tarayya haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta ainihin ta bikadin su nasaba da gwamnatin tarayya haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta bikadin su kan mu'amalar ta danganci gurfanar da mutum a gaban kotu ba da beli zartar da hukunci waɗanda ke da a mataki na jiha haƙƙin gwamnatin jiha ne ta bikadin su kan matakin da ta danganci gurfanar da mutum a gaban kotu ba da beli da kuma yake hukunci wanda ya dangance su saboda shine bambancin tsaki da tsakuwa waɗannan shari'o'i na gwamnatin tarayya ne wancan kuma da ka ambata na gwamnatin jiha ne
to ana iya cewa kenan yanzu wannan a bibiya da kuke yi na kashi wannan a samba da suki a nan gaba za a ga cewar an yi mishi adalci kenan a wannan shari'a da kuke kokarin ganin cewa
ta tabbata inda aka fito adalci ake masa za a ci gaba da yi masa adalci kamar yadda ake wa kowa
Abubakar Malami kenan ministan shari'ar Najeriya a hira su da Yusuf Harande yayin da kiristoci suke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirismeti na shekarar 2019 a duniya wasu mazauna Jos babban birnin jihar Plateau sun bayyana bukatar nuna kauna a wannan lokaci da kuma rungumar juna ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos
Mabiya addinin Krista sun bayyana cewa lokacin Kirismeti dama ce ta nuna kauna wa kowa da kuma yin gaskiya a rayuwa Waƙoƙi kenan da mabiya addinin Krista suka rika rerawa yayin sujadar Kirismeti ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa wato Yesu Kristi.
Sunana Percy Dawacha said, "Kai mun gode Allah, Allah ya kai mu yau ga Christmas babban rana, mu gode wa Allah da babban kyauta da ya aika mu na ceto da na ya faɗa zunubanmu." To abin da na gani a Christmas a wannan shekara da na karanta na ji dadi shine babban kyautan da zamu ba Allah shine mu ba shi zuciyarmu
sunana Lami Dauda Butin to gaskiya mun yi Christmas a cikin koshin lafiya gaskiya wannan Christmas din tayi armashi gaskiya muna mai da godiya ma Allah ya zama at least akwai mutumin da dai ka dan sa masa farin ciki a cikin rayuwarsa To muna so ai amfani da wannan dama duka kristoci su nuna kauna ma juna har ma da waɗanda ba krista ba a ko ina suka samu kansu su nuna gaskiya
sunana Adiza Daud nai Christmas ina cikin lafiya nai Christmas ina cikin munna
ayan uwanki yara fa me zaki ce musu
zan ce musu sannan kauna sannan musu so
wasu mabiya addinin krista kenan ke bayyana farin cikin su na bikin wannan krismati da kuma halayen da za su yi na kawo canji na gari a rayuwa a hudu barsa Pastor Cephas Bahago ya bayyana zuwan Yesu Almasihu a matsayin haske wa al'umar duniya baki daya
yau mun yi wa'azi ne akan menene shi Yesu Kristi ya zo yayi a duniya ya zama haske ne ma duniya ya kawo karman Allah a cikin duniya wato ya cika duk abubuwan da annabawa suka fada akan mezaya wanda zai zo zai kiraye duka al'umman duniya zuwa ga Allah saboda haka duk masu bin Yesu suna da kira a kansu su zama mutane ne masu kawo canji sannan kuma a duk abubuwan da suke yi a duniya bari a gan canji
ta yaya mabiya addinin Kirista za su yi amfani da wannan lokaci na Christmas domin nuna waɗannan halaye na Yesu Kristo
a cikin rayuwarmu a rayuwar kaunar da Yesu ya kawo ya kamata mu nuna shi a yanda muna kaunar kasanmu yanda zamu iya mu bada kanmu domin ceton kasanmu duk illan da kasanmu ya sami kanshi a ciki muna da ban gaskiya cewa krista ne suna da iko za su iya su kawo wannan canji da irin ban gaskiyar da muna da shi da yanda muna rayuwarmu ya kamata har ma mu iya bada rayuwarmu ma kasanmu
Pastor Cephas Bahago kenan daga majami'ar cibiyar koyar da tauhidi a nan Jos an kuma kammala sujadar krismatin ba tare da wani tashin hankali ba Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are, on the small country roads, lime and green mistletoe.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 dare da minti 17. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiwa.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma krista duk fadin duniya barka da krismeti da fatar an yi shagulgula lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau alamis ta karshe a shekara ta 2019 batutuwan da suka dauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa sun hada da tsare Zainab Aliyu wata matashiya yan makaranta a kasar Saudiya bayan samun kwaya a wata jakka da aka makala wa sunanta muna jin labarin ne da kuma bayanai masu karo da juna shirin domin iyali yayi tattaki zuwa ofishin hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta jihar Kano inda Muhammad Ajiya mataimakin shugaban hukumar ya fayyace gaskiyar lamarin
lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia an rike ƴarsa an ce an samu kwaya cikin jakanta shi kuma har ga Allah ya tabbata ƴan nan ba su dauki kwayan nan ba kuma shi ya roko su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da ƴaƴansa guda biyu kowa da jakansa ɗaya kuma an ce a can an same ta jijjiga biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane ya kawo mana korafi annan muka fara bincike a gaban sa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan ƴarsa so muka fara bincike tunda mun san handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su bashi tag da komi muka je system din handlers din sai da muka yi trace wanda ainihi ya lika wannan jaka extra jaka a kayan ita Zainab din
A jihar Gombe kuma shirin domin iyali ya dauko batun wata yarinya da mahaifin kawarta ya shafe shekaru uku yana yi mata fyaɗe bisa tunanin cewa ba za ta iya dauka ciki ba sabili da karancin shekarunta har sai da ya kai ga ta yi ciki kafin iyayenta suka san abin da ke faruwa ga abin da mahaifiyar yarinyar da muka saya sunanta ta gaya wa shirin
mun ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ni na je miki azziya ma kauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ce ta zo zai aike ta ita kuma ta taba ce mun a'a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana din da ku sani to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen nan sai suka yi ta aikin su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar kuɗi ta ce kan wata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce dan Allah dan annabi duk sa'idin da kuka shiga suka shiga dan Allah ku mun magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta ta sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba ta da dauke babban hijabin ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti sai suka je suka samu gida a kulle suka tura gida a kulle sai suka samu kaninsa da ma suna ginin shi da kaninsa a jere sai suka samu kaninsa suka ce ha tambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai yace ai yarinyan nan ta dade tana shiga anguwan nan amma ban kan gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu bane sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same shi ya kebe da ruwansa da shimfiɗin su ya kebe da gurin ya rufa yana kiran ta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo
Wani batu kuma da ya dauki hankalin kasashen duniya shine ceto sama da mutane 1000 a gidaje daban-daban a arewacin Najeriya da ake gallazawa koba da sunan gyara tarbiya da kuma karatu. Lamarin da ya sa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ba da umarnin rufe irin waɗannan makarantun. Ga abin da kakakin shugaban kasar Garba Shehu ya gaya wa shirin.
Wurare da ake kafawa wai dan a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana cin su zarafi ana keka haƙƙin su na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki akan su kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da kai
akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko kuwa akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba
to doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya-baya nan idan dai ba an samu sabani ba aikin ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya
a cikin hira mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna kwamishinan mata da bunƙasa rayuwa al'umma ta jihar Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa
mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karbi su adreshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga wani tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsarin mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama
wani labarin da ba za mu manta ba da sauri shine na masoyan nan a jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya sa wata budurwa cinnawa kanta wuta da ya zama ajalinta ga hirarta ta ƙarshe da shirin domin iyali
Karolina yana suna kuma ni ma ina suna siyan ka cibiyar abin aure na kuma ta tabbatar min da cewa Allah ya siya aure ni amma rudirin ga abu ƙaddarori ne kawai
to yanzu watakila an ce Umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki
iya kana an ka ce dan ko ranar da wani sana din ana ga yawa mai ko shi ce an kai serious kuma sai an kai mai karin ruwa to addalori dai ne dai in abin da Allah ya rubuta ma tun harko ko ni su hanga ko ni yarancin ka ko da zaka mutu ne da abin da Allah ya rubuta tun harko shi ya fare karshe ya ko da zaka mutu ne kungare abu kaddarori ne kawai re
masoyin Aisha ya bayyana dalilin da yasa yake gani auren su ba zai yiwu ba
ina ta kabu in je ni dawo to ni gare cewa mashin din ga ba nawa bane kuma sannan ban da aiki ko ayin da sun ce mini in ban turo sadaki ba ba su bani ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga lalita ga mutunta.
Jin labarin rasuwar Aisha, shirin domin iyali ya garzaya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta.
To alhamdulillah sai ne mu Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mana gudunmawa na arziki ba wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun ta fita da addu'a, wasu sun zama da kuɗi, wasu sun zo sun ganta. Muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta. Muna godiya gare su Allah ya saka masa da alheri. Abinda suka yi muna godiya gare su Ubangiji Allah ya nemi su sakamako na alheri da gidan aljanna. Allah duk abinda wani ya ciro da aka bamu Allah shi ya musu da alheri. Darajar Alƙur'ani da ku ɗan jarida muna godiya Allah ya saka muku da alheri. Domin ku kuka yayata duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa. Abinda ake yi ta ga ƴan mata da kuma uwaye mu uwaye mu yi haƙuri abinda duk yayin da kike na so mu haƙuri mu bayan Allah shi kai. Da arziki da talauci duk na Allah ne. Kuma ƴan mata su daina ɗaukar doka da hannunsu su riƙa kiran domin mu yaye muna da na gabatanmu. Akwai kakanni, akwai uwayenmu, akwai manyanmu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kamar mun kan gari. To a kira mu ga manyanmu ko da babu da uwaye a kira mu a ce ina son wanki ina son wanki ina wanki ina son wa ina son wani amma dai abin ya gagara dan Allah a kira baba na a ga na ni dai daura mu aure da wani yayi da haka an so da mu abin ya yi wa mu nasi wallahi nayi nadama kware kware nayi nadama nayi nadama kuma da neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi su bi cikin tsakanin mu da wannan yare
ban kwana nake masoyina na tafi sai wajen ban kwana nake masoyina.
Shirin domin iyali ya kawo muku kenan a wannan shekara ta 2019, sai kuma mako mai zuwa da za ta kasance Alhamis ta farko a shekara ta 2020 idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu ji inda kuke buƙatar gwamnatocinku su sa gaba domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da take ƙarewa, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya a shafinmu na internet voahausa.com idan aka nemi shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
Madalla gaida alheri Grace Abdi da shirin domin iyali. To kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan tada kayar baya da dukkan masu aikin asha da kuma masu yiwa tattalin arziki zagon ƙasa da su sauya hali su kuma ba da gudunmawa wajen gina ƙasa. Yayin da yake ke lokacin 'yan Najeriya murnar bikin Kirsimeti na wannan shekara, shugaba Buhari ya kuma kira ga 'yan ƙasar da su kaunaci junansu domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. An hanzarta ficewa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a dandalin jawabai a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin gabar teku na Ashkelon da ke kudancin ƙasar ta Isra'ila bayan da aka harba wata ruka daga zirin Gaza da yammacin jiya Laraba. 'Yan ƙasar Chile da dama sun rasa muhallansu a ranar Kirsimeti bayan da wata gobara ta ratso daga makwabta a birnin Valparaiso ta kuma lashe gidaje fiye da 150. Jiragen sama masu saukar ungulu sun yi ta zuba ruwa domin dakile sauran harsasan wutar ta amma kuma wadda ta soma tun a jajibirin ranar Kirsimeti. Dakarun gwamnatin Siriya da ke da kariyar jiragen yakin Rasha sun kutsa a garin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gundumar Idlib da ke arewa maso yamma lugudan wutar da aka yi wa garin na Manar al-Numan ya yi sanadiyar farar farar hula zuwa wasu yankunan kan iyakar Siriya da Turkiya domin neman mafaka.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga iyalan Malam Suleiman Muhammad Dawakin Dakata da na injiniya Suleiman Umar Abaya da daurin auren ya'yansa Jamilu Suleiman Muhammad da Khadija Suleiman Abaya wanda za a yi gobe Juma'a da misalin karfe 2 na rana a Central Mosque Duty da ke jihar Jigawa a Najeriya. Kada a manta za a yi aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9455. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama sai mun haɗu a cikin shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.